بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a masallacin Jami'ar Abu Bakar ta Fawa Balewa nan Bauchi a yau 22 ga watan Ramadanin shekara 1440, wanda kuma shine 27 ga watan 5 shekara ta 2019 miladiya, domin ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma da tafsirin sa a nan masallacin Jami'ar Abu Bakar ta Fawa Balewa nan Bauchi, wanda muke karatu a cikin suratul Tauba. Munan kai zuwa aya ta 107 ay 106, yanzu zamu karanta aya ta 107 zuwa abin da ya sawaka. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina ittaqatu masjidan وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا، الله مدوكاكين سركي yace wadannan da suka gina wani masallaci ko suka riki wani masallaci, diraran da nufin cutarwa, wa kufran da kafirci, wa tafriqan bainal mu'minin da kuma rarraba tsakanin mu'minai, wa irsadan da kuma samar da wato makoya ko mafaka, liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, ga wannan da yayi yaki da Allah da manzonsa tun a baya. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, kuma wallahi zaka ji suna rarrantsewa suna cewa ba komai muka nufata ba illa kyautatawa. Wallahu yashhadu innahum lakathibun, Allah kuwa yana shaida cewa waɗannan maƙaryata ne. La taqum fihi abada, kada ka tsaya a cikin wannan masallaci har abada. La masjidun ussita ala taqwa min awwal yawm, ai masallacin da aka azahar sashin tubalin ginin sa akan taqwa tun daga ranar farko. Ahaqqu an taquma fi, shine yafi cancantar ka tsaya a cikin sa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu, shi kan a cikin sa akwai wasu mazaje masu son su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah kuwa yana son masu son tsarkaka. Allah madaukakin sarki yana bada labari dangane da wani masallaci na neman tsokana, wani masallaci na neman tada fitina, wani masallaci na neman tada zauni tsaye tsakanin mu'minai da munafikai suka gina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shine Allah ke cewa waɗannan da suka gina wannan masallaci, diraran ay bi qasdil idrar bil mu'minin, waɗanda sun gina shine da niyyar kawo cuta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai, wa kufran ay bi iradatil kufri wan nifaq, da kuma nufin wato kafirci da munafinci, wa irsadan ay wa i'dadan wan tizaran liman haraba Allah wa rasulahu, da kuma neman samar da matsuguni ko wata makoya ko wata madakata domin wani mutum wanda ya nemi ya yaki Allah da manzon sa tun ada. to me ya faru ne Isma'il ibn Kathir Allah ya masa rahama ya kawo mana cikakken labarin abin da ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin yayi hijira akwai wani mutum dan garin Madina Balarabe daga kabilan Khazraj wanda ake ce masa Abu Amir Ar-Rahib wanda Balarabe ne amma kuma ya karbi addinin Kirista da ya karbi addinin Nasaranci ya koyi wato karatu ya koyi ilimi ya kuma yi nisa a ciki sai dawo cikin Larabawa sai zama local champion saboda basu saba ba da wani addini in banda na shirka da bautan gunki wani mutumi da yazo bai rika yin wa'azi ba shi dai ya zauna ya killace kansa yana ta ibada kuma ya zama mutumin kirki ne sai ya zama suna koyi da shi akan halaye na kwarai amma kashi sai aka samu akasi bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayyanar sakon da yazo da shi na musulunci kamar yadda Allah ya ga mana a wurare da yawa wanda ya kamata dukkan waɗanda suka yi imani da addinin Yahudanci ko Kiristanci da bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam su tattaru gaba ɗaya su dunguma su karbi musulunci sai ya zama an ci gaba daga inda suka tsaya tunda duka sakon daga wuri ɗaya yake sai ya bi layin waɗanda suka yi hasada daga cikin malaman waɗancan addinan shi ma zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga zai kashe masa kasuwa da shi ake gani wane amma yanzu ga wani kuma ya zo Annabi wanda shi ma ya karanta falan ma ja ahun ma arafu kenan ya san da shi ya karanta kuma ya ga dukkan sifofinsa kafaru bihi sai ya kafirce shi shi ba zai imani ba duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kara har ziyara ya kai masa domin ya je masa wa'azi su tattauna ya nuna masa sakon alqur'ani ya karanta masa ayoyin alqur'ani ya ji sai ce shi ba zai karba ba ana fahimta ko Abu Amir Ar-Rahib kenan to Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna a Madina ya samu karbuwa ya samu ci gaba ya kafa daula wannan abun sai ya fara kona wa mutumin nan rai har aka zo kai yakin Badar ya ga Annabi ya samu daukaka har an zo an ci yaki ba tare da yana da kayan makamai ba tare da yana da wasu sojoji ba ya ci runduna guda ya samu nasara sai wannan abun ya dame shi sai ya hada kayansa sai ya tafi Makka tunda Balarabe ne ya je ya samu Qurayshawa yace da su haka za ku bari wannan mutumi da kuka kora daga nan ya je wurin mu kuma yanzu ya je ya kafa wata daula ta musamman yana so ya kwace mana can bayan kunan ya gagare ku yace mu hada kai mu hada karfi da karfe mu da ku mu samu mu yaki mutumin nan mu tarwata wannan aniya tasa sakamakon wannan shawara da ya kai ne aka shirya runduna domin zuwa yakin Uhud an fahimta ko kenan shine yayi uwa da makarfiya wajen tsara yadda ya kamata kafirai na Qurayshawa su shirya da runduna mai yawa wanda suka fi karfin yawan adadin musulmi don su je su murkushe su don haka sai ya sake wato bayan ya shirya wannan su ko sai suka karba suka kira dan uwan su Larabawa aka shirya aka taho yaki don a murkushe Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da musulunci da aka zo yaki wannan mutumi ya shiga cikin yakin kuma ya taka rawar gani sosai wajen ganin cewa ya ga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo wata hikima da dasisa ta tona ramuka a duk wato tsakanin sahu guda biyu inda mu'minai suke sai ya sa aka tattauna ramuka manya-manyan ramuka ta yanda in kana kokarin juyawa da baya ko daukan wato abin nan wani gurbi sai ka fada a ramin sai a samu daman da za a kashe ka ramin da ya tona a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sanadiyar da ta jawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada a wannan ramin har yayi raunin da wato ya jawo mata sanadin raunin nan da yayi wanda ya shafi fuskar ta da kuma har haƙorinta raba'iya da take ƙasa a gefen dama ta kare wannan mutumi duk shi ya kitsa wannan Abu Amir Ar-Rahib kenan to aka yi kuma bai samu abin da yake so ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu musulunci ya ci gaba da daukaka shi kuma Allah ya bashi tsawon kwana don ya gani a idon sa duk abin da ake abin bakin ciki a ransa har aka kai shekara ta 9 lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi yakin Tabuka ana fahimta ko kafin wannan lokacin wannan mutumi ya sake nika gari yayi tafiya har zuwa kasar Rum, ya tafiya je ya samu wato Hirkal ko Hirakal wanda shine sarkin Rum a lokacin, yace masa ga babun da muke fama da shi, wani bala'i ya bayyana a kasashen Larabawa, ina ma da zaka shirye rundunarka tunda yanzu kasar ka ita ce kamar sufafawa a duniya, ka tara sojoji a je a murkushe wannan mutumi sai ka samu ka mallaki kasashen Larabawa, ya mafi mana mu akan wannan mutumi ya mulke mu. Zaka shi kuma Hirakal yace naji zan shirya, amma yanzu ka koma za mu san shirin da za mu yi. Wannan mutumi ya shirya runduna tun kafin shi ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari, shine shi kuma ya shirya tasa runduna a je a tare shi, shine ya jawo yakin Tabukan da za a je yi. Ashe wannan mutumi duk shi ya sake kitsawa, ana fahimta ko? To shine shi kuma tun kafin ya dawo sai ya isar da sako zuwa ga mutanensa a gida, dama yana da yara waɗanda ya ce su je su makale a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, su zazzauna, su ne waɗannan munafukan suna kamata labarin ga abinda aka yi, ga abinda aka yi. Don haka sai ya shirya musu ya ce yanzu in ya dawo kada fa labari ya dan fito Annabi ya ga alamun wannan mutumi, tunda duk abinda yake yi Allah bai tona asirinsa ba tukun, kada fa a zo a ce yana faɗa da Annabi a taɓa lafiyarsa. Don haka ya za a yi, sai ya ce ku yarana ku gina wani masallaci, wanda wannan masallacin a wurin za ku rinka mitin da niyyar cewa unguwanku ta ɗan yi nisa, ba ku samu damar isowa ba har zuwa masallacin cikin gari, a unguwarku za ku yi wannan masallacin. Sai ku ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan masallacin mun yi ne saboda masu rauni da ba za su iya tafiya ba, sannan in ana ruwan sama, sannan ana tsananin zafin rana, sannan in ana tsananin sanyi, sai zama masu rauni za su samu damar da za a bauta wa Allah don kar a ɓuya a gida a zauna kamar mata. Don haka sai ya ce kawai a gina masallaci, sai aka fara aiki, ba je an tambayi izinin manzon Allah kafin a gina ba fa, sai aka fara gini, aka gina katoton masallaci, aka kuma yi masa dukkan hidima. Sai suka tashi, sai suka je suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullah, mun gama ginin masallaci saboda a taimaka maka, aikin yayi yawa, don haka ga wani masallaci nan mun yi a unguwarmu saboda dalili kaza da kaza da kaza, in aradna illa al-husna, ba abunda muke so sai dai mu kyautata gajiyayyu da ba za su samu damar isowa ba, mu da muke da karfi wata rana mu zo wata rana, ko mu jagorance su a can a riga isar da sakonka. Kaga ya nuna cewa musulunci ya kara fadi ya je har ta can kenan. Suka ce manzon Allah, muna bukatar ka zo ka bude wannan masallaci ya zama kai zaka fara sallah a ciki. Kaga in sun yi haka an rufe duk, an binne duk wata wato duk wani zargi da ake gani da duk wata shakka, in manzon Allah ya zo ya sallah a wurin yana tafiya sai a dora daga inda ya tsaya, sai a ci gaba da munafunci, ana cutarsa daga ƙasa amma a cikin masallaci da sunansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma da zuciyarsa da kuka sani din nan, ya kanta su haba-haba. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu, ayya yanzu gashi ayyuka sun mun yawa, yanzu muna tsammani gobe ne ma za a tashi, ina da tafiya a gabana, don haka ku bari in na dawo insha Allah zan zo bude muku masallacin, don haka ku bari in na dawo aiki sun yayi sauki, ina zuwa a masallacin ku zan fara, amma yanzu kan na sa tafiya a gabana, don haka ba zan yi raba hankalina ba. An fahimta ko? Sai ya tafi, Allah madaukakin sarki ya yi shiru har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da Tabuka ya dawo. Saura kwana ɗaya ya ƙaraso Madina, inda zai je wannan masallaci yana haba-haba, in ya zo ga abin da zai yi farkon project ɗinsa shine a je a yi commissioning wannan masallaci, kuma shine wanda zai fara sallah a ciki. Su kuma ashe ga abin da suka shirya, masallacin kamar wato wani ofishi ne, wato wani ofishi ne na shi wancan mutumin Abu Amir Ar-Rahib, wanda a nan za a rinka tattauna komi, shine irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu, ya zama mafaka ce ga wannan mutumin da ya yaki Allah, ya yaki manzon Allah, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba amma Allah ya sani. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai Allah ya aiko masa da wahayi na wannan ayar, ana gobe zai je bude masallacin shine Allah yace masa waɗannan da suka riki wannan masallaci ka sani da cewa sun yi da daniyar cutarwa gare ka da kai da mutanenka da addininka sun yi ne da niyyar kafirci ba don musulunci ba sun yi ne da niyyar raba kan musulmi saboda masallacin yana kusa da masallacin Quba masallacin Quba kuma kai ka bude shi su kuma suna so su kawo matsala da cikas tunda mutanen masallacin Quba ba za su yadda a zo a yi munafunci a masallacin su ba sai suka bude nasu a gefe an fahimta ko sai Allah ya ce don su raba kan muminai suke so saboda a jawo hankalin mutanen kirki da suke zuwa Quba su daina zuwa su ganin yafi kusa shine tafrikan bainal mu'minina kuma don ya zama ofishi na kullakulle da sharace-sharace na wannan mutumi Abu Amir Ar-Rahim shine irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl inda zaka tambaye su wala yahlifunna in aradna illa al-husna za su ce wallahi muna so mu kyautata maka ne muna so mu kawo sauki ne shine Allah ya ce Allah ya shaida ƙarya suke wannan masallacin la taqum fihi abada ba wai gobe ba ba jibi ba har abada karka yarda ka je ka tsaya a wannan masallacin la taqum bi ma'ana la tusalli fihi karka tsaya a ciki kai sallah an fahimta ko za ka tsayuwa ba wai kawai ka tsaya kyan ba a'a ka tsaya don ibada karka tsaya a ciki ka ce za ka yi sallah sai Allah ya ce masallacin da aka azhar sashin sa saboda takawa shi ya kamata a ce ka tsaya kai ibada a ciki a cikin wannan masallacin kan na takawa akwai mutanen da suke son tsarkaka Allah kuma yana son tsarkaka ana fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan sai ta da zaratan sojoji guda biyu da Malik ibn Dakhsam da Ma'an ibn Adi ko kuma dan uwan Ma'an din Amir ibn Adi yace tun kafin in isa cikin garin Madina Allah ya riga ya sanar da ni cewa ga halin da ake ciki don ka kuyi aniya ku isa ku je wannan masallacin ku yi kace-kace da shi ku yi rugu-rugu da wannan masallaci ku rusa shi sannan ku bunka masa wuta wannan mutane suna jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso suna cikin meeting ana kus-kus-kus ana shiri annabi zai iso a zuwa bude masallaci a fara shirya azhar tashin tubalin munafunci ya zama ya samu gindin zama har yana da office sai ga waɗannan dakarun na manzon Allah sallama suna zuwa su kuwa ba wani sallama ba wani daukan izina ba wani neman izini kawai suka fara ya gargala masallacin nan mutane suka watse wannan ya shiga gida ya dauko bakin wuta ya cinna wa masallacin na ciki suka watse aka yi kace-kace da masallacin aka rusa shi aka gama cika aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta ko to shine abin da Allah madaukakin sarki ya bamu labari anan kun ji labarin to dan kara da makada
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ آلٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان شن ينزو واندى يا أزهر تاشن جننسا akan tsoron Allah da kuma neman yarda daga gare shi khairun shine kan yafi alhairi amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin ha ko kuma wanda ya azhar sashin ginin sa akan bakin gabar rami harin wanda ke zaftarewa fan hara bihi fi nari jahannam sai ya rufta da shi a cikin wutar jahannama wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah kuwa baya shiryar da mutane azzalumai la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, wannan ginin da suka gina din, wannan ginin nasu da suka gina ba zai bushe ba, yana matsayin kokwanto a cikin zukatansu. Illa an taqatta'a qulubuhum, har sai dai an kai lokacin da zukatansu za su tsitsinke ta hanyar mutuwa kenan. Wallahu alimun hakim, Allah kuwa shine masani kuma mai hikima. Allah yana tambaya ne cewa yanzu bayan Allah ce karka tsaya a wannan masallacin, sai ce ga wanda ya kamata ka tsaya, nan sai yake tambaya ku ba ku gane bambanci tsakanin wanda ya kamata annabi ya tsaya a kai da wanda bai kamata ya tsaya a ciki ba? Sai ce shin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah da neman yardar Allah shine yafi alkhairi da kuma cancantar a tsaya ayi ibada a ciki, koko wani gini na banza wanda aka gina shi a gefen gabar rami wanda ramin ke zaftarewa wanda a ƙarshe zai rufta da mutum cikin jahannama, wanda ya kamata mutum ya tsaya a ciki? Ai kaga the difference is clear, amsar a fili take. Allah yace Allah baya shirye da mutane azzalumai. Wannan gini da suka yi ba zai gushe ba, ko kuma duk wani gini da aka gina shi da niyyar barna, da niyyar kawo cuta ga addini da mabiyansa, ba zai gushe ba, yana matsayin abun kokwanto a cikin zukatan waɗanda suka yi shi har zuwa lokacin da rasu mutu zukatansu su tsitsinke, matukar ba su mutu ba haka za su yi ta jin shakka. Shine ma'anar afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har ay ala shafirati hufratin ko kuma ala tarafi hafiratin harin fanhara bihi ay fanhadama bihi fi nari jahannam fasaqata bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ay shakkan wa nifaqan wa ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum ay illa an tataqatta'a qulubuhum bil maut kama da abdullahi dan abbas ya fassara har zuwa lokacin da zasu mutu aka zama a cikin kokwanto. Wallahu alimul hakim. To waɗannan ayoyi da muka karanta daga ji kun tabbatar akwai karatu mai yawa a ciki, akwai kuma matsaloli da yawa. Matsala ta farko ita ce shin wani masallaci ne da Allah ya kira shi la masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fi, masallacin da aka gina shi akan taqwa tun a farko shi yafi cancanta ka tsaya a ciki. Waɗansu malamai suka ce ana nufi masallacin Quba, shine masallacin Banu Amr wanda shine farkon masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina da hannunsa lokacin da ya hijira daga Makka yana isowa Madina. Ya fara tsayawa ne a wata unguwa da take wajen garin Madina, daga ita sai ka shiga cikin gari. Wannan unguwar ita ce unguwar Banu Amr. To yana zuwa shi kuma dama farkon project din da yake yi a ko'ina shine fara yin masallaci. Ya bar Makka ai akwai masallaci ɗakin Allah wanda Annabi Ibrahim ya gina, don haka babu bukatar ya gina masallaci. Yanzu ya zo nan kuma saura ya gina nasa. Shi yasa yace wa Banu Amr farkon abin da zamu yi shine a gina masallaci. Sai aka shata wuri, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fara laying foundation din ginin masallacin. Da hannunsa mai albarka ya fara dora tubalin farko, aka fara gina masallacin sallallahu alaihi wasallam. Wannan masallaci shine wanda Allah madaukakin sarki yake magana a kansa anan, inji waɗannan malaman. Ana fahimta ko? Saboda abinda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin Abu Huraira wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wato hadisin Usayd ibn Zuhair al-Ansari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli Quba, wannan aya ta sauka ne wato akan mutanen Quba, sune Allah madaukakin sarki yace fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu, sune mutanen da suke son tsarkaka. Yace kanu yattanjuna bil ma'i, sun kasance suna yin tsarki da ruwa, su suka fara yin wannan aikin alkhairi. Da an saba mutum inda yayi bayan gida ko ya fitsari sai dai amfani da wani abu ya goge, kamar yadda yanzu Turawa suke amfani da toilet paper ko shine gaye irin na zamani. to su ma a da ba maganan yin tsarki amma waɗannan mutane su suka fara yin tsarki sai zama sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da duk sauran musulmi suka koya an gane ko kamar da imamu ahmad ibn hanbal shi ma ya rawaito a cikin musnad cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin uwayyim ibn sa'ida al-ansari ya same su yace da su naji Allah ya yabe ku alqur'ani yace ku mutane ne masu son tsarki menene tsarkin ne ga sai suka ce ai mun saba cewa in mutun yayi amfani da wani hoge ko yayi amfani da wani ganye ko wani abu domin tsarki to kuma sai ya sa ruwa ya sake yin tsarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan abin shine Allah yake so sai ya zama sunna ce ta musulmi yin istinja'i bayan istijmar ya halatta mutum ya amfani da hoge ko da wani object ko da paper wanda ba rubutu a jikinta na daraja ko ganye ko wani abu ko tsumma mutum ya yi tsarki da shi bayan ya yi fitsari ko bayan gida amma abinda ake so shine mutum ya yi amfani da ruwa in mutum ya yi amfani da wancan ya tsarkaka ya yi alola ya yi sallah sallarsa ta yi ko da bai sa ruwa ba amma Allah yana son mutane masu yin amfani da ruwa in dai har akwai ana fahimta da kyau to shine ma'anar wannan aya don haka waɗannan malamai su suka ce masallacin Quba ake nufi a yayin da waɗansu kuma suka ce a ba masallacin Quba bane wannan magana ta fi ƙarfin masallacin Quba ana magana akan masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce usisa ala taqwa min awwal yawm in har Quba ya cancanta a bashi to ai masallacin manzon Allah shi ya fi cancanta a ce masallacin da aka gina akan tsoron Allah tun a ranar farko saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin Madina kaga ba zai zauna a Banu Amr ba don haka ya zama masallacin su sai aka sa masa masallacin Quba wannan masallacin yana da daraja kwarai da gaske daga cikin darajarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi duk mutumin da wato abin nan duk mutumin da yayi tsarki daga gidansa ya alola sai ya tattaki ya je masallacin Quba ya salla to za a bashi ladar umara guda shi yasa duk waɗanda suka samu zuwa Madina suka je ziyara daga sun je ziyara masallacin Quba amma kana so ya cika tun kafin ka fita a gida kai alola sai ka je da alolarka kai sallah ko wata iri ce ko sallar farilla in ita ka samu za a yi ko kai nafila in lokacin nafila ne shikenan ka dawo abinka kana da ladar umara guda an fahimta ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yawanci a sati yakan je masallacin wata rana ya je a ƙasa wata rana ya hau abun hawa ya je an gane ko kuma yana zuwa ya je ya sallah ya dawo amma ba shine nan masallacin sai ana ce masa masallacin Quba na mutanen unguwar Quba amma shi kuma da ya shigo cikin gari sai ya gina nasa to sai wasu malamai sai suka ce wannan masallacin nasa shine usisa ala taqwa min awwal yawm ga dalilin su hadisi ne daga Ubay ibn Ka'ab Allah ya kare yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al masjidu alladhi usisa ala taqwa masjidi hadha masallaci na wannan shine masallacin da aka gina akan takawa wannan imamu ahmad ya ruwaito kuma hadisi ne ingantacce da kuma wata riwayar ta imamu ahmad da kuma imamu muslim da tirmizi da nasa'i shi kuma daga abu sa'id al-khudri yake cewa tamara rajulani fil masjid alladhi usisa ala taqwa min awwal yawm mutane biyu suka yi dan wato suka yi tattaunawa wani masallaci ne kake gani aka gina shi Allah ya yabe shi a wannan sura da yace usisa ala taqwa min awwal yawm wannan yace masallacin Quba wannan yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya raba musu wa yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa masjidi masallaci na kenan wannan shine dalilin waɗannan malaman waɗancan dalilin su menene hadisi waɗannan ma dalilin su menene hadisi to wannan ne shirin jayi galibin malaman tafsiri sai ba su yi tarjihi ba amma na ji dadin irin jam'in da malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yayi hafizahullah shi yake cewa a fahimtar ta duka biyun ne duka biyun usisa ala taqwa min awwal yawm masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai amsa masallacin Quba ma zai amsa yace ta yaya masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai masallacin Quba zai amsa da aya, domin kowa ya san a lokacin da aka yi labarin mutanen Quba ne aka saukar da aya, don haka aya ta tabbata da cewa masallacin Quba ne. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sharhi a hadisin sa sai yace masallacin sama shine, sai zama masallacin Quba ya shiga da aya, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga da hadisi, shikenan duka biyu kuma hujja ne. An fahimta? Ya karin haske yace wannan yana daidai da yadda Allah ya raba a cikin Al-Qur'ani maganar ahlul baiti, suwaye ahlul baiti. Da Allah madaukin sarki yana magana akan ayo akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya nisa annabi, ya nisa annabi, ya nisa annabi, sai yace inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijisa ahli albayt wa yutahhirakum tatheera. Abinda Allah yake nufi shine ya tafiyar muku da kazanta ku ahlul bayt. Amma yana magana da waye ne? Bayan yace ya nisa annabi, suwa ya nisa annabi? Matan annabi. Kuma yace ahlul bayt, sai zama matan annabi sun zama ahlul baiti da me? Da ayar Al-Qur'ani. Manzon Allah da ya tashi fassarawa kuma ya kara wadansu, sai ya kira Aliyu ibn Abi Talib da Fatima matarsa bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da kuma Al-Hasan jikansa, da Al-Husayn jikansa dayan, sai ya hada su, sai ya kawo kyalle, sai ya lullube su. An fahimta ko? Sai ya ce mu ne, ya ce ku ne nan ahlul baiti, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijisa ahlul baiti. An fahimta? Sai zama a can lokacin da Allah ke magana da matan annabi sallama, sai suka shiga da aya, saboda kar wani ya ce matan ne kadai, sai annabi ya kawo jikokinsa da ƴarsa, an gane, da kaninsa Aliyu, sai ya lullube su. Sai shi kuma ya faɗa da hadisi, sai ya ce su ma haddasu. Sai zama aya ta tabbatar da matansa, hadisi kuma ya tabbatar da waɗannan, sai ka haɗa su duka biyu. Jama'a an fahimta? Shine daɗin ahlus sunna, sai kowa ya samu shiga. Sai kuma sauran matsaloli da suke da alaka da waɗannan wannan labari da kuka ji, da kuma waɗannan ayoyi da suke magana akan masallacin da aka gina. Wannan masallacin sunansa Masjidu Dira, masallacin barna, masallacin barna ke. Ibn Kathir ya kawo wato wani labari mai ban mamaki, wanda Jabir dan Abdullah ya faɗa, Ibn Jurayj ya faɗa, Ibn Jarir al-Tabari ma ya faɗa. Shi Jabir yace da kansa ya leka bayan an gama kona masallacin nan, yace da suka je suka leka sai suka ga wani babban rami. Bayan masallaci ya gama fa an gama rusa shi, amma sai suka ga babban rami a tsakiyar masallacin, wanda masallacin da kayan cikinsa suka rufta a ciki, su ga hayaki yana ta fitowa daga ciki, wanda yake nuna fanhara bihi fi nari jahannam, ya fada a cikin wutar jahannama. Da inda aka gina wurin fa wuri ne fa mai kyau wanda ba rami a ciki, kuma su sa bai sun rusa ne ko ba a tona rami ba, amma don Allah ya tabbatar da alamar wannan magana cewa zai rufta a cikin wutar jahannama, kuma an gina shi a bakin gaban rami ne kawai, sai wurin ya rufta a cikin kasa, kuma sai suka ga hayaki yana fitowa daga cikin rami. Allah ya tsare mu da musiba. Fa'ida ta gaba ita ce fa'idojin da al-Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin wannan ayar. Yace wannan ayar karkashin ta yace malamanmu na Malikiyya, yace qala ulama'una, malamanmu na Malikiyya sun ce la yajuzu an yubna masjidun ila jambi masjid, bai halatta ba in akwai masallaci kuma ya wadaci mutane, wasu kuma zo su gina masallaci a kusa da shi. Wa yajibu hadmuhu, in an gina ya wajaba a rusa wannan masallaci da aka gina. Na biyu, wal man'u min bina'ihi li alla yansarifa ahlul masjid al-awwal fayabqa shaghiran, dalilin da yasa za a rusa shine kada ya kwace mutanen da suke nan suna cikin yin alherin su da ibada, ba wai wata matsala suke da shi akan addini ba, a je a gina wani a kusa da shi don a kwashe mutanen nan, ya zama shi ma biraran don a cutar da wannan masallacin, don haka bai halatta ba kuma an yi a rusa shi, in ji Imam al-Qurtubi. Yace kuma malaman Malikiyya ne suka faɗa. An ji wannan? Bari in ƙara gaba. Abu na biyu yace qala ulama'una, nan ma malamanmu na Malikiyya sun ce kullu masjidin buniya ala dirar aw riya aw sum'a fa huwa fi hukm masjid ad-dirar, yace duk masallacin da aka gina shi wanda zai iya kawo barna, ko wanda aka gina shi don riya, ko wanda aka gina shi domin neman a sani da neman wane yana da kuɗi ko su wane suna da kuɗi ko su wane ɗan gwaninta ne aka gina shi yace in dai aka bar shi a gine ba a rusa shi ba la tajuzu salatu fihi da lata baka je kai sallah a masallacin kula jin karatun kuwa yace wa qala an-naqash wani cikin malamai yace yalzamu min hadha alla yusalla fi kanisatin wa nahwiha wannan kenan ya nuna cewa bai halatta ba a yi sallah a cikin coci in ji shi kuntu imam al-qurtubi yace a ni ban yarda ba hadha la yalzam yace coci daban masallacin da aka gina da niyan cuta daban yace ya tabbata cewa abdullahi ibn abbas ya yi sallah a coci an samu daga wasu sahabbai sun yi sallah a coci kuma an samu da yawa daga cikin waɗansu sun canza coci ya koma masallaci ba sai an rusa shi ba kawai yanda yake sai a ci gaba kamar yanzu da yawa ake a turai da aka samu sai dai waɗanda suke da coci sun yi yanda su tayar sai musulmi su ya sai a ci gaba da sallah yanzu saboda an ce la taqum fihi abada ko an ce wato masjidu zira ko an ce da ziraran ne wa kufran sai an rusa shi yace wannan daban wancan daban yace wancan masallaci ne wanda aka gina da niyyar barna da niyyar cutar musulunci yace wannan annabi ya sa an rusa amma ba taba jin annabi ya ce a rusa coci ba kuna gane magana shi coci sun gina ne da niyyar ibadar su amma ba su yi da niyyar su cuci musulunci ko musulmi ba waɗannan kuma a cikin musulunci suka yi da niyyar su cuci musulmi shi yasa aka ce a rusa wancan kuma tunda ba biraran ba don a cuci musulunci ko musulmi suka yi ba don haka ya halatta yin sallah a ciki nace in ji Imam al-Qurtubi zan kara gaba fa'ida ta biyar yace in aka samu limami da yake limanci a irin masallacin Masjidu Zira wanda wannan masallacin an san ana kisa abubuwa na cutan musulmi da musulunci to bai halatta ba a bi shi sallah yace saboda lokacin Umar dan Khattab lokacin khalifancinsa Allah ya kare yarda a gare shi sai mutanen masallacin Quba suka ce masa suna neman approval domin sun zaɓi wani limami sunansa Mujammi' ibn Jariya sai Umar ya ce kai wannan ba shine limamin masallacin Masjidu Dirar ba lokacin da aka gina wancan masallacin da manzon Allah ya sa aka rusa ina ce wannan shine limamin shine za ku sa shi yace ban yarda ba sai wannan mutumin wanda aka ba shi limanci sai yazo yace ya khalifa akwai bayani ba ya amiral mu'minin akwai bayani yace me bayanin ka yace wallahi ni ba munafiki bane yace wallahi nayi imani da Allah da manzon Allah imani na gaskiya kuma ba abinda na nufata a cikin imani na sai alkhairi waɗannan mutane sun gina masallaci a kusa da unguwar mu ne sai suka loba ni ban sani ba kamar yadda aka nemi a loba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bi zo yi sallah a ciki ni kuma tunda naji annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai zo ya bude yace in ya dawo daga tafiya zai bude ni kuma da aka bani limanci sai na karba yace ni kuma ni ne kadai alaran ma unguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace an gina masallaci a bada alaran ma ni kuma alaran ma ne an bani limanci ban san manufar su ba sai da aka zo aka rusa ni ma na zama dan kallo ban san manufar su ba sai da aka yi haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya tona masa asirin su kafin ya sani don haka ni ma ban sani ba sai nayi baran da su don haka ka ji labari na sai Umar ya ce in dai haka ne je kana yadda ka zama limami wannan shi ne yasa Imam al-Qurtubi ya ce don haka kowane liman a yi bincike ya ce in an samu cewa limamin mutumin banza ne an fahimta ko? Ko limamin yana limanci wa 'yan banza to wannan mutumin shi ma ya ce kar a bi shi kar a yarda a bar shi kar ka bi shi sallah tunda Umar ya hana kar a ba shi limanci dama wannan yana dan bukatan karin bayani malamai ne suka dan yi sabani akan cewa shin in mutum yana aikata abubuwa na laifuffuka ko yana aikata bid'a wato laifuffuka irin na shubuhat kenan ko laifuka irin na shahawat shin za a iya bin sa sallah zai iya zama liman shine aka yi sabani bayan dukkan su sun yi ijma'i cewa bai kamata ya zama liman ba in an zo zabe kar a zabi irin sa ya zama liman amma dalili ya sa shine liman din gore ne ana fahimta sai ka zo za ka yi sallah fasiki ne shi ko dan bid'a ne shi ya halatta ka bi shi ana fahimta sai da yawa daga cikin malamai tun daga lokacin sahabbai suka ce ya halatta ka bishi sallar ka daban bid'ar sa daban sallar ka daban fasikancin sa daban suka ce bin sa sallah ba zai sa Allah ya yafe masa fasikancin sa ko bid'ar sa ba munan ta bid'ar sa da fasikancin sa ba zai sa Allah ya ki karbar sallar ka ba yace in ka zo sallan kar kai niyan bin sa kai niyan bin manzon Allah kuma kai sallah don Allah tunda kai a addini an ce maka kar kai sallah kai kadai ka bi liman don ka ka tashi ka je zaka bi jami'i ba ruwanka da waye liman din kana zuwa kai kaga masallaci kaga liman an tada sallah bi sallah abin ka kai zuciyarka daya kai Allah ne yace maka warka umar raki ya limamin yake wannan tsakanin shi da Allah wannan magana tafi karfi saboda sahabbai da yawa sun bi al-Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi kuma kowa ya sani magana ta kai karshe in ana magana akan ta'addanci da fasikanci da tsiya in aka yi magana akan al-Hajjaj ibnu Yusuf sannan sun bi khawarijawa sallah duk da cewa Imam Malik ibnu Anas ya ce shi bai yarda ba a bi dan bid'a sallah amma kaban Imam Malik an gane ko yace shi bai yarda ba a bi ɗan ibadiyya sallah to amma masaban Imam Shafi'i da kuma da yawa daga cikin malamai shine ana iya bin waɗannan mutane sallah sallar ka daban bid'ar su kuma daban jama'a an fahimta mu ƙara gaba fa'ida ta gaba ita ce Imam Al-Qurtubi yake cewa in dai har ya zamana masallaci wanda wurin ibada ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a rusa masallacin saboda mummunan nufin masallacin da yake a kori mutane kyawawan mutane zo su yi sallah a ciki ba me laifin ginin yace ashe duk gini na barna ya kamata gwamnati ta sa a rusa shi inda ake batala da inda ake iya da inda ake fasikanci da inda ake wane ne to ya kamata rundunar hizba aikin ta kenan gwamnati ta ba ta dama a je a rusa irin waɗannan wuraren shaye-shaye da wuraren da ake iskanci da duk wani wuri da duk hotel din da aka san da cewa yana tara ana iskanci ana fasikanci a wurin ana shaye-shaye to gwamnati ta sa a je a rusa shi in aka yi haka an dace da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta fa'ida ta gaba wata fa'ida ce gariba wanda ita ma aka samu daga Imam Malik ibn Anas Imam Daril Hijra al-Imam al-Qurtubi yace as-sadisa fa'idar sa ta shida ita ce in aka samu mace tana da ciwon aljanu kuma aljanun nan nata ba sa tashi sai in mijinta ya zo taba ta in ya taba ta sai aljanun su tashi su ta bala'i su ta hayaniya su ƙara cutar da ita tai ta buge-buge tai ta faduwa ana fahimta ko yace to a raba auren an fahimta yace dalilin sa shine tunda Allah madaukin sarki a cikin wannan aya ya nuna duk abu mai cutarwa a kawar da shi to shi ma duk auren da in an yi zai jawo cutarwa ga matar ko ga mijin to a raba auren jama'a an fahimta wannan sai yake nuna wata fa'ida anan da cewa to ballantana kuma wata cutarwar ga mijin ko ga matar wanda ta yi ta ma kuma irin ta aljanu an fahimta matar da take tare da mijinta sai ya tabbata cewa wannan miji ya je garin yawace yawacen sa ya je ya dauko ciwon kanjamau ya zama wajibi iyayenta su zo su kwashi yar su kuma a raba auren ko da karfi ko da yaji saboda kar a barta ita ta cutu ya je ya kashe ta ana fahimta ko haka kuma yarinyar da ita ta je garin yawace yawacen iskanci ta je ta dauko ciwon kanjamau shi kuma yaro saurayi ya zo ya ce sai ita in ba ita ba rijiya to ya fada a rijiyar kar ku dai aure ta ana fahimta ko duk abin da aka san da cewa akwai cuta haka kuma ya halatta ga mace ta ga mijinta zai yi aure tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirara ba cutar ba cuta ba cutarwa kai karka cutar kuma kai kana cuce ka kuma kai kokari ka tsare cuta tun kafin ta zo in kuma ta zo kai kokarin yadda zaka rage ta kada ka cutu ko kuma karka cutu da yawa idan mace mijinta yazo zai mata kishiya kuma bata san wata irin kishiya bace akwai dan shakka-shakka tace ina test yace ba mu test ta ce to kai ma ba ce ya halatta mace ta kaurace wa mijinta idan tana zargin cewa ya ji ya auro wata mata da take da wata cutar da ita bata sani ba wanda zai iya sa mata saboda akwai maza masu wannan sakacin ba abin da ya dame shi sai ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun saboda yayi nisa yana son wata kawai ya auro ta ba ruwanta da wace cuta kuma wannan zamanin da ake ciki shi yasa duk masallacin da suke da wayewa ba za su yadda ba liman ya daura aure har sai an zo da mene sai an zo da shaida daga asibiti cewa wannan mata tana da lafiya shi ma yana da lafiya sannan iyaye ma bai kamata su yadda su kulla aure da dan su da wata ba tare da sun tabbatar da cewa sun ga shaidar lafiyar dan ko yar ba ko duka biyu an fahimta fa'ida ta gaba mu ƙara wani Imam Malik yake cewa la tusalla jama'atani fi masjidin wahid bi imamaini ba a yin jam'i biyu a masallaci daya da limami biyu an ji wannan a matsabar Imam Malik ibn Anas in aka yi sallar masallaci aka gama saboda maganar wa tafriqan bainal mu'minina kada a raba tsakanin mu'minai duk abin da zai kawo raba kai ana da haɗin kai ana zaman lafiya a kawo wani ya fara kyashin wani ya ganin wannan bai so ya bi ni sallah ne wani ya ga wannan yana so ya kawo kaza to kada a yi jam'i guda biyu in ka zo ka samu an yi sallah ko kai taka kai kadai ko kuma ku koma gefe sai ku jam'i amma ba a cikin masallacin ba ana fahimta ko hikimar Imam Malik anan ita ce liman ya gama sallah ya sallame ya juyo yana cikin kallo kawai sai ya ga wani shi kuma yanzu ya zo da mutanensa Allahu wani ma da karfi da rikai shi liman ya danyi dan karatun sa daidai gurgurdo wannan kuma ya zo fara kira'a da haf a dole ya ji wani iri a ran sa yaji cewa wannan mutum bai na so ya kwace masa kujera ne kaga za a iya samun matsala to wannan abun yasa yace kawai ko kuje gefe kuje ku yi sallar ku liman bai gani ba a cikin nan masallacin ba ko kuma in kuna ciki ku yi sallar ku kadai wannan kuma ita ce fatawar wasu daga cikin malamai malam Muhammad Nasiru Dinar Albani wannan shine ra'ayin sa da ya faɗa a cikin Tamamul Minna yake ya kuma kawo asar daga sahabbai kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza atawul masjida wa qad sulliya fihi sallu afrada cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo masallaci suka samu an riga an yi sallah sai kowa ya sallata shi kadai wannan ita ce fahimtar waɗannan malamai amma wasu malamai kuma suka ce a ya halatta ayi jam'i biyu matukar jam'i biyun ba zai jawo wannan abun ba kuma galibi ai a masallatai ana irin wannan kuma ba ya sa liman ya ji komai to in dai an san liman din zai ji shikenan kai ayi amma in liman ba irin wancan bane yana da wannan wayewar ya san waɗansu hadisai da misali yanzu zamu kawo shikenan sai ayi sallah waɗanda suka makara su ma su yi jam'i wannan limamin jam'i yayi kuma kowa yana son ladan jam'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yayi sallar jam'i ya fi masa lada sama da yayi sallah shi kadai da daraja 25 da daraja 27 haka ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yayi sallah tare da wani su biyu ya fi wata akan yayi sallah shi kadai yayi sallah su uku ya fi akan su yi sallah su biyu yace duk abin da ya taru a adadi gurgurdon yanda yafi maka falala an fahimta don haka waɗannan dalilai sai suka nuna ya halatta ayi jam'i kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai kamar su malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da sauran malamai na zamani suna gani ya halatta matukar ba zai jawo fitina ba zaka kai ma a cikin masallacin da ba irin wannan ya halatta ku yi amma ku yi sakaci kawai ku ce za mu yi daga baya wannan shine kun saba wa sunna ko kuma ku zo ku samu an yi kusan gamawa ana tahiya sai ka ce wani jira ba isi sallama sai mu sace wata wannan ma kun saba ma sunna in dai har kun samu fa ma adraktum fa sallu annabi yake gurgurdo mu lokaci samu kubi sai ka samu ka ciko sai an yi sallama gaba daya shine sai ku yi wata daban jama'a an fahimta mu kara gaba to sai kuma ɗan fa'idoji kaɗan da muka ce za mu ƙara cikatawa dangane da ginin masallaci wanda muka fara tun a cikin darasin baya yau bari mu cikata shi idan ana so a gina masallaci to ai koyi da irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gina masallacinsa ya fi mai da hankali ne akan wato gina ruhin masallacin ba gina haikalin masallacin ba ruhin masallacin shine philosophy wato manufar gina masallacin ba wai shi gangan jikin masallacin a ga gini yayi kaso yayi soro an yi ado an sa fitilu wannan abun na zahiri ba shi suka damu annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fi damuwa da menene tasirin masallacin a cikin zukata kuna fahimta da kyau wanda ya zama shine manufar masallaci a farko don haka kar ku damu da cewa in za ku gina masallaci dole sai an tara kuɗi mai yawa sai an yi masallaci mai irin abu kaza da gilasai da koda babu wannan masallacin manzon Allah ta sama bari ku ji yadda yake an gina shi ne fa da gofanni irin na itacen dabino aka kawo tankar dabino aka yi rufi da shi kar ka dauka an yi bene ne kar ka dauka an yi gini ne da siminti kar ka dauka kasa akwai fulo ya shi kawai aka zuba kasa da kasa in aka yi sallah rufin kuma yana yoyo in aka yi ruwan sama in yadda kaya kan shigo ciki har in mutun yayin sujada ya tashi zaka ga tabo akan goshin sa kuma rigunan su da tufafin su yana iya daukan tabo kuma masallacin babu shimfiɗi sheta in suka zo ma annabi ya ce kuna iya shiga da takalmin ku kawai saboda masallacin akwai tabo sallallahu alaihi wasallam amma wannan masallacin shi ya fitar da Abubakar shi ya fitar da Umar shi ya fitar da Uthman shi ya fitar da Ali shi ya fitar da al-asharatul mubashshiruna bil janna shi ya fitar da al-muhajiruna wal ansar shi ya fitar da was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajiruna wal ansar duk wanda kuka ji mun yi labarin sunan wannan masallacin ne ya fitar da su ashe ba ginin ne yake fitar da mutane ba manufar ginin ita take fitar da mutane jama'a an gane shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo gini yace wa sahabbai yace ibnuhu arishan ka arishi Musa yace mun kun zo gina ba ku dan gina mun dan daurin fa kawai irin yanda annabi Musa yayin nasa kar ku mini wani dogon katon gini mai abubuwan kwalliya yace ni ba shi nake son gani ba sallallahu alaihi wasallam haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna lokacin Abubakar bai taba shi ba har sai da aka zo lokacin Umar dan Khattab jama'a yanzu an yi yawa an samu futuhat madina ta cika sai ya sa a fara expansion na farko na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi expansion ta kusurwa guda hudu nan guda uku aka bar na bangaren inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace nan kar a taba shi saboda baya so kabarin ya shigo cikin masallaci an fahimta ko sai aka kara gefe da gefe da baya da gaba a sai aka ga gefe daya da baya da gaba amma aka bar daya gefen ba a zo an ƙara masallacin nan an shigar da shi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ciki ba har sai lokacin wato Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan lokacin Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna a Madina sai aiko masa takarda yace masa ka ƙara expanding masallacin nan yayi fadi kuma ka shigar da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki daga lokacin sa ne aka yi wannan da yanzu kuke gani amma da duka a wancan lokacin bai ba kuma a fara yi wa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gini na block lokacin Uthman dan Affan Allah ya kare yarda a gare shi ne aka fara yasa aka kawo block irin na dutse an gane ko al-hijaratul manqusha irin block din duwatsu din nan shine wanda aka fara ginin masallacin da shi shine wanda ya ci gaba da irin haka har yanda ana yin expansion bayan expansion har irin yanda yanzu kuke gani na masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ne malamai suka dan tattauna suka yi sabani cewa shin wai ya halatta a yi wa masallaci kawa da ado an fahimta kaga yanzu lokacin Uthman aka fara mata adon da aka daina sa aka fara kawo a gina da block da duwatsu haka ne ko lokacin wannan shi Abdul wannan khalifa din abin nan da yazo shi yana da son kawa don haka sai ya ce ba za mu rinka gina fadan gwamnati a mata babban gini a yi abubuwa na ado kuma a bar masallacin manzon Allah ba sai ce a kawata shi to shine waɗansu suka ce wannan bid'a ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umirtu bi tashhidil masajid ni ba umurce ne da kawata da yin dogon gini wa masallaci ba umurce ne wannan ba waɗansu malamai kuma kamar malaman Hanafiya suka ce a ya halatta suka ce abinda ake la'akari da shi shine ya gine-ginen garin suke ya kuma zamanin yake yace kada ku bar masallaci ya zama ana ganin shi da kaskanci kasa da yanda ake ganin gidajen ku yace gurgurdon yanda gidajen ku yake gurgurdon yanda masallatan ku ya kamata su zama kuna fahimta ko in matsin gidajen ku gidan wane in ka zo kaga zaka rena masa in kaga dan gidansa kuma yana da halin da zai gina sama da haka to bai kamata a rena masallaci dakin Allah a ga ya kamata yi haka an fahimta ko to masallatan da suka yarda da malaman da suka yarda da wannan kamar Dr. Yusuf Al-Qardawi da ya rubuta Ad-Dawabit Ash-Shar'iyyah li Bina'il Masajid shi yace ya halatta ayi amma kar ya wuce gona da iri kuma kar ayi ado na zane-zane irin wanda suke dauki hankali irin wannan ne maganganun da malam Sheikh Dr. Muhammad Ahmad Luh yayi wanda ya rubuta littafin sa akan kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu. Dukan sun yi bayani cewa sun yarda cewa yin ado da za a yi zane zane da waye da zai iya dauke hankalin mutane a cikin masallaci, wannan tambaya halatta ba. In ka zo sai zama ba Allah kake tuna ba, sai idan ka yana ta kallakallan zane, yana ta kallakallan rubuce rubuce, yana ta kallakallan kawa da yake cikin masallacin. An fahimta ko? Za ka sai a kula akan wannan. Sannan kuma sai da yanda malamai ke magana akan in an zo ginin masallaci a rika kulawa wajen dacewa da alƙibla, yana ɗaya daga cikin kuskuren da dawa daga cikin masallaci suke. An fahimta ko? Wanda har manya-manyan malamai tun da da suna cewa akwai masallatan da suka samu wanda su ma an gina su da kuskure, aka gina su wanda ba a sa suna kallon alƙibla daidai ba. Don haka ya kamata musamman zamaninmu na yanzu wanda akwai abubuwa na zamani da za a iya aunawa kafin a gina masallaci, kar a yi amfani da haka kawai a yi zato kawai a gina, tunda ba za a iya bayan an riga an gina sai dai ka ga masallaci an yi sai a zo a shata sai a ce a dan karkata, to me yasa tun farko ba a ɗauki teki ba? An fahimta? Duk da cewa a shari'a ba a dora maka wai daidai nan sai ki in kai ta tafiya za ka je ka ci karo da ɗakin kaba ba, a'a, in dai an fuskanci jihar inda Saudi Arabia take ko Makka shikenan yayi. Amma dai wasu za ka ga Saudi Arabia tana dama su kuma mewa sun yi hagu, ko ka samu suna nan su kuma sun kaushe, to ya kamata a ce lallai an yi amfani da hanyoyin da za su sa a samu dabti mai kyau a kan alƙibla saboda gujewa irin waɗannan kurakurai, sai ya zama an gudu tare an tsira tare. Sai abu na ƙarshe cikin mulhaqat, abubuwan da ya kamata masallaci ya zama yana da su, mun faɗi da yawa daga cikin su ko masallaci ya zama yana da kaza. Malam shi Muhammad, shi Dr. Muhammad Ayyub Yusuf Al-Qardawi yana daga cikin wanda suke da ra'ayin da alanan na dan faɗa ƙarshe ƙarshe na cewa masallaci ayi abun da duk zai iya ɗauke hankalin matasa su bar masallaci su tafi wani wuri su makara, to sai ayi musu a masallaci a ƙasa ta yanda an kira sallah za su bari su zo su yi sallah, in ya so kuma an yi sallah sai a koma wata. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.